يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Darul Islam wanda ke shago mai namba 16 Lawson Shopping Complex Daura da Randa Bawon Nawunti Kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak Yahaya Bang na shekara 2002 wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon suratul Baqara a cikin darasi guda 25. مالك بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقطوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يقسم بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسائك كرنت أمنا ومن الناس من يقول آمنا بالله
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
الله تبارك وتعالى yace wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar karshe. Wa ma hum bi mu'minina, alhali su ba masu imani bane, suna fada da bakunansu sun yi imani, alhali su ba masu imani bane, ƙarya suke. يخادعون الله سنا يودرن الله كوي والذين آمنوا كما سنا يودرن ودن سكي إيماني وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الحالي بزوسني بكاونا سكي يودرا كوي. من يبيان شوى منافين شي إلي بيوني akwai munafinci da ake kiransa annifaqul i'tiqadi, akwai kuma munafinci da ake kiransa annifaqul amali. Annifaqul i'tiqadi shine munafinci wanda yake da muni, shi yafi muni, dukkan su munana ne. Da munafinci al'amali da kuma munafinci al'i'tiqadi dukkan su munana ne. Amma annifaqul i'tiqadi muninsa ya fi yawa. Akwai bambanci tsakaninsu. Annifaqul i'tiqadi shi ne munafinci na aqida, mutum ya furta kalmar shahada a baka shi musulmi ne, amma a zuciyarsa shi kafiri ne. Tabbas shi ya furta kalmar shahadan nan kawai don wata manufa ne, saboda haka duk sallar da yake yi yaudarar mutane yake, azumi da yake yi yaudarar mutane yake. Haka nan in ka gan shi yana wani aiki na musulunci, to yana yi ne da nufin yaudara. Don haka yasa Allah ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. A zuciyarsu su ba musulmai bane, amma a bakunansu su musulmai ne. Wannan shine munafinci al-i'tiqadi na aqida. To munafinci na aiki kuma ya bambanta da shi munafinci na aqida. Alal misali, mutumin da yake munafinci na aqida wannan mutumin kafiri ne babu ko shakka akai domin haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gargade annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da asirin sa ya tono da ba a san cewa kafiri ne a cikin rigar musulmi ba sai daga baya aka gane to wannan mutumin idan ya mutu haramun ne a masa sallah wannan bittifati a immati sunna baki daya malaman sunna sun daidaito akan wannan hukunci domin aya ce ta Qur'ani wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi matukar munafincin mutum ya bayyana asirin sa ya tono ya lulluba ne da sutura ta musulunci alhali zuciyarsa shi kafiri ne daga baya sai asirin sa ya tono to shi wannan mutum idan ya mutu haramun ne musulmi ya masa sallah haramun ne musulmi ya masa addu'a gafara haramun ne ma musulmi ya tsaya bisa kabarin sa duk mutumin da ke munafinci na aqida idan ya mutu makomarsa wuta kuma dawwama zai yi a cikin wutar jahannama to amma annifaqul amali munafinci na aiki shi wannan saban Allah ne kawai baya fitar da mutum daga cikin addinin musulunci baya hana in mutum ya mutu a masa sallah baya hana in mutum ya mutu a neman masa gafaran Allah duk da shike ya mutu yana munafiki amma munafincin sa munafinci ne al'amali ta sashin aiki ba ta sashin aqida ba idan aka ce al-i'tiqadi ana nufin munafinci da ya shafi aqida kuduri na zuciya abinda mutum ya kudurta a zuciyarsa kafirci ne amma a harshen sa ya furta kalmar musulunci to wannan shi ake kira munafiki na aqida annifaqul amali munafinci na aiki kuma yana zuwa ne ta sashin aiki mutum ya furta kalmar musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah na ka duniya duka ta yarda shi musulmi ne domin da zaran mutum ya furta wannan kalma to ya zama musulmi to sannan kuma zuciyarsa tana nan a musulunci har a zuciyarsa ma shi musulmi ne a bakinsa musulmi a zuciyarsa musulmi amma ta sashin aikinsa sai aka samu inda ya raba da aiki irin na munafiki munafinci na al-i'tiqadi kun gani shi wannan munafincin sa ya zo ne ta sashin aiki harshen sa musulmi ne zuciyarsa musulmi ne amma aikinsa munafiki ne wannan yana da hadari kwarai da gaske idan mutum ya mutu a kiyama yana munafinci na aiki to za a sa shi wuta matukar zunubansa suka rinjaye ayyukan kwaransa amma kuma daga baya zai fita daga wutan nan ta ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko wancan da ya mutu yana munafinci na aqida ba shi ba fita daga wuta in ya shiga ya dawwama kenan azabar sa ma ta fita sauran ƴan wuta domin Allah madaukaki yace inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai hada su cikin wutar jahannama baki ɗayan su da munafikai da kafirai wata ayar kuma yace fi darkil asfali minan nar idan aka sa kafirai da munafikai cikin wuta to munafikan suna ƙarƙashin kafirai Allah ka tsare mu amma waɗannan munafikai su ne waɗanda suka munafinci kawunan su munafinci ta sashin aqida munafinci na sashin aiki shine ake cewa ƙaramin munafinci munafinci na sashin aqida shi ake cewa babban munafinci akwai hanyoyin da ake gane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hanyoyi da ake iya bambanta karamin munafinci da kuma babban munafinci. Shi babban munafinci kada ku manta, duk mai yin sa kafiri ne, kuma idan ya mutu makomarsa wuta, haramun ne a masa sallah, haramun a neman masa gafara, haramun a tsaya bisa kabarinsa. Kuma in ya shiga wutan nan, Allah zai sa shi ƙarƙashin wutar jahannama. Amma mutumin da ke munafinci na sashin aiki, wannan mai saƙon Allah ne, bai fita musulunci ba, to yana da haɗari, yana da haɗari ƙwarai. In ka duba Irwa'ul Galil, hadisi na 860 ga Sahihul Jami'i, hadisi na 1685, hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu, Allah shi ƙara masa yarda, ya ce akwai wata addu’a wacce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rike ta a rayuwarsa. Wannan addu’a tana cikin addu’o’i na manzon Allah. Ya kamata mu saurari addu’an nan da kyau kuma mu haddace, domin akwai fa’idoji masu yawa a cikinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajizi wal-kasli wal-jubni wal-bukhli wal-harami wal-qaswati wal-ghaflati wal-ailati wal-dhillati wal-maskanati wa a'udhu bika min al-faqri wal-kufri wal-fusuqi والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. أدعو أرتنا لصوم وما كمتنا دا فائدو جيما سيوا أتكنتا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. واتو النبي صلى الله عليه وسلم ينارو قن الله تبارك وتعالى يكاريشي دغ شر تشوتتكا إريبيو. وانا الدعاء تاكن شي نيمان تارين الله دغ تشوتتكا دسكي شافان جيكي da kuma cututtuka da suke shafar zuciya, domin akwai cuta ta zuciya, akwai cuta ta jiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya kare shi daga waɗannan cututtuka ɗin. Yace Allahumma inni a'udhu bika min al-ajizi wal kasli, ya Allah ina neman tsarinka daga gazawa da kuma mutuwar jiki. Kasala, mutuwar jiki tana iya raba ka da Allah. Kasala, Annabi yana neman tsarin Allah, Allah shi kare shi daga kasala, Allah ya kare shi daga gazawa. Gazawa ita ce kana son abu, abin nan alheri ne, amma sai ka kasa yin sa. Kana son ka yi sadaka, kuma kana da halin sadaka, amma sai ka kasa. Kana son ka yi azumin taɗawu’i, azumin Litinin da Alhamis, ko azumi na kwana uku a duk wata, amma sai ka kasa. Kana da kuɗi, kana son zuwa aikin hajji, abin ya gagara. Wannan wata cuta ce da take zuciyarka, sunanta al-ajiz, cutar gazawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga sharrinta. Domin ku a ranar tashin kiyama mutum zai yi nadama. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da neman tsari ya ce wal jubni ya Allah ina neman tsarin ka daga tsoro sharrin tsoro shi ma tsoro wani ciwo ne amma da yake samun mutum a cikin zuciya tsoro yana hana ka bin Allah tsoro yana hana ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal bukhli ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin ruwa ruwa ita ma wata cuta ce da take samun mutum amma a zuciya wal harami ina neman tsarin ka ya Allah daga tsufa tukuf kada ka bar ni ya Allah in tsufa tukuf in zama jidali ga mutane wal qaswati ina neman tsarin ka ka kare ni daga kekashewar zuciya kekashewar zuciya ga abin tausayi mutum ya kasa tausayawa wata cuta ce da take samun mutum a cikin zuciya alqaswa mutuwar zuciya wal gafla da kuma rafkannuwa gafalta wal aila ya Allah ina neman tsarin ka daga mugun talauci wal zilla da kaskanci wal maskana da kuma takaici waɗannan duka abubuwan nan cututtuka ne inji malaman sunna sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa a'udhu bika min al-faqr kuma ina neman tsarin ka ya Allah daga talauci wal kufri da kafirci wal fusuqi da fasikanci washiqaqi ina neman tsarin ka daga rikici ya Allah domin rikici masifa ne wan nifaqi kuma ya Allah ka tsare ni daga munafinci was sum'ati da fadar magana don ajiba domin ka ba wal ai war riya'i da kuma yin aiki ba don in samu yardan ka ba sai don in samu yardan mutane wa a'udhu bika min as-saman ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga cuta ta kurmantaka kada in zama kurma wal bakmi da kuma cuta ta bebenta kada in zama bebe wal jununi da tabin hankali wal juzami da kuturta wal barasi da kirci wa sayyi'il asqam manzon Allah ya ce da munanan cututtuka Allah ka tsare ni wannan addu'a yana da kyau duk musulmi ya haddace ta kuma ba wai ya haddace ta kawai ba ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ita yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rike ta kunga cututtukan nan ba za su sami manzon Allah ba amma yayi wannan addu'a ne saboda ya koya mana mu al'ummarsa mu ne ake tsoron cututtukan nan za su same mu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana yin sa ne don musulmi yayi koyi matukar ba Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa wannan abin yake banta ne da shi annabi shi kadai ba to bare ga waɗannan cututtuka da'iman suna samun ƴan adam a ƙarshe manzon Allah ya ce wa sayyi'il asqam Allah ka tsare ni daga sharrin miyagun cututtuka kaga cututtuka da dama sun shiga cutar malaria ta shiga har cutan AIDS ta shiga sayyi'il asqam munanan cututtuka ya Allah ka kare ni to abin lura anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana neman tsarin Allah ya kare shi daga sharri na munafinci mun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafinci bai taba samun sa me yasa annabi ke roƙon Allah ya kare shi daga sharrin munafinci dan ya gwada mana mu mabiyansa cewa munafincin nan yana da hadari mai girma mu sa shi cikin addu'o'in mu mu yi ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu shi yasa yake addu'a yana cewa wa a'udhu bika min al-faqri wal kufri wal fusuqi wash shiqaqi sai yace wan nifaqi Allah ka tsare ni daga sharrin munafinci munafincin da manzon Allah yake neman tsarin Allah daga kansa shine munafinci na aiki wanda musulmai mutum dadda yake kukuta daga sharrin wannan nau'i na munafinci wancan babu ko shakka kafirai suke irinsa amma karamin munafinci musulmi dadda yake kukuta daga sharrinsa da ikon Allah cikin karatunmu za ku ji saboda hadarin sa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allah ya kare shi kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma fa basu yi sake da irin wannan nau'i na munafincin ba alal misali sayyiduna abubakar wanda mun tabbata cikin al'umar manzon Allah babu wanda yafi shi halifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce mana shine mutum guda cikin sahabban manzon Allah wanda zai shiga aljanna babu hisabi amma ka duba littafin muslim sahih muslim da kuma littafin imamu tirmizi da as-sunan na ibnu majah hanzala al-usayyidi yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yayi sakatarori mutum 20 inji malaman sunna sakatarorin sa sun kai mutum 20 sayyiduna abubakar ya zama sakataren annabi muhammad sayyiduna umar yayi sakatare ga manzon Allah sayyiduna usman yayi sakatare ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna ali zubair bin al-awwam Ubay bin Ka'b, Zaid bin Thabit, Muawiya bin Abi Sufyan, Muhammad bin Maslama, Al-Arqam, Aban bin Sa'id, Khalid bin Sa'id, Thabit bin Qais, Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Al-Arqam, Abdullah bin Zaidi, Al-Ala bin Utba, Mugira bin Shu'ba, Sharhabil bin Hasana, ga kuma Hanzala al-Usayyidi. Waɗannan dukkansu sun yi sakatarorin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutumin sakatare ne na manzon Allah Hanzalatul Usayyid. Wata rana ya fito daga gidansa a Hujajal. Yana sauri wujiga gashi nan kan hanya sai ga Sayyidina Abubakar ya fito. A'a. Sayyidina Abubakar ya tsare shi. Kaifa anta ya Hanzala, me ya labari, yaya kake, ya kai Hanzala? Kala sai Hanzala ya ce, ka gani wujiga ko, ai ba inda zan tsaya face gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na faka Hanzala don ku na zama munafiki. Na faka Hanzala da ya zama munafiki. Shi yasa ka ganni na hito zan tafi ga manzon Allah. Kala sai sunan Abubakar ya ce subhanallahi ma taqulu kai wannan wace magana kake faɗa haka? Kala sai ya ce abinda yasa na gaya maka na zama munafiki. Na kunu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sahabbai muna kasancewa wajen manzon Allah. Yuzakkiruna bin nari manzon Allah yayi ta mana wa'azi da wuta. Waljannati yayi ta mana wa'azi game da aljanna wa'azin nan ya ratsa jikunan mu hatta ka annaha ra'ayu aynin har muna gani kamar ga wutan a gaban mu fa idza kharajna min indi rasulillah amma da zaran mun fita daga wajen manzon Allah mun koma gida asafnal azwaj wal aulad wal bai'at sai mu je mu yi tawasa da matanmu da ƴaƴanmu fa nasina kaseeran sai mu manta wa'azin da tun akai mana mafi yawa dazu akai mana wa'azi da wuta muna kuka yanzu ga muna ta dariya muna wasa da matanmu a gida anya ko ba mu zama munafikai ba wannan abin yasa nace ni kam dai ina ganin munafiki ne Allah Sayyiduna Abu Bakar ya ce, fa wallahi inna la nulki misla haza, mu ma fa irin wannan yana samun mu. Mu tafi. An yi biyu. Da shi da Sayyiduna Abu Bakar suka kama hanya, tafiya ake wujiga-wujiga sai ga su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka shigo wa manzon Allah kala suna shigowa babu ko sallama ba gaisuwa. Hanzala ya ce, na faka Hanzala ya Rasulallah. Hanzala ya zama munafiki ya manzon Allah. Faƙala Rasulullah, sai manzon Allah ya ce, wa ma za ka a wannan kowace magana kenan, ka zama munafiki. Ƙala sai ya ce, na kunu indaka, muna kasancewa wurinka ya Rasulallah. Tuzakkiruna binnari, kai mana wa'azi da wuta, wal jannati, kai mana wa'azi da gidan aljanna, hatta ka annaha ra'ayu ainin, har kamar gashi muna ganin su. Fa idza kharajna min indika, amma da zaran mun fita mun bar wujanka, asafana al azwaj wal aulad, sai mu je mu tawasa da matan mu da yaya. Fa nasina katiran, sai mu manta mu fi yawa, kamar ba mu ne muke kuka ba da su, yanzu muna ta dariya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزن الله يتشي والذي نفسي بيده نارن سيدا واندر عيواتاكي حننسا إن لو تدومون على ما تكونون عندي في الخلاء دازاكو دوما كمر يند كتي زما أقبانا أتشي إن كنبر وجينا ما حكا كتي إن كنا أقبانا كويتكوكا كشيغانا داما كنا ظلمي سبو دكارف مؤز. To da in kun tafi ma haka za ku tabbata, la safa haskumul mala'ika ala furushikum wa fi turukikum, da sai kun gamu da mala'iku suna musafaha da ku a kan gadajenku, a cikin hanyoyinku, hatta tuzillakum bi ajniyatiha ayyana, har sai mala'iku sun yi muku inuwa da fukafukansu kuna ganinsu kiri-kiri, domin kun zama kamar mala'iku kenan. Don mala’ika shi ne yake siffa guda, da’iman yana cikin bautan Allah, ba shi da wani lokaci na dariya. Suratul Anbiya, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
لا يسبقونه بالقول ملائكة باسا رقا الله توتا كلمة باسا تيري و الله kalmar da za ta hito bakinsu ka tabbata kalma ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta. Wa hum bi amrihi ya'maluna, sannan ta wajen aikinsu suna aiki ne da umarnin Allah. Maganar su ba ta wuce umarnin Allah, aikinsu ba ya wuce umarnin Allah. Su mala'iku. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah yana sanin gabansu. Wa ma khalfahum, Allah yana sanin bayansu. Abinda ke gabansu da wanda ke bayansu Allah yana sani. Wala yashfa'una illa liman ittaba, kuma ko a lahira mala'ikun ba su da daman ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, su mala'iku kullum a fargaba suke saboda tsananin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, suratul anbiya, su mala’iku kullum a cikin tsoron Allah suke. Don haka mala’ika ba shi da wani lokacin zama a yi hira ko a yi wani wasa can kuloto-kuloto ko a yi tatsuniya, ba ruwan mala’ika. Maganarsa ibada, aikinsa ibada. Maganarsa ibada, aikinsa ibada, kuma yana cikin tsoron Allah, don haka kullum a fargaba yake. To da za ku tabbata yadda kuke kasancewa gabana in an yi wa'azi ku yi ta kuka, kai ta fidda kwalla, ana shiga zulumi da nadama, da an fita kuma sai a ci gaba da rayuwa haka, shikenan da kun zama kamar mala'ikun. Mala'iku kuwa da zaran kuna ibada irin nasu, to za su fito fili ku ga juna domin duk kun zama daya kuma kun zama mala'iku ko kwanciya za ku yi sai sun yi musafaha da ku a hanya in kuna tafiya sai ka hadu da mala'ika Jibril assalamu alaihi wa alaikum assalam to yayi mirsisi kai ma kai mirsisi ba ne shakatawa manzon Allah ya gwada musu cewa halitta ta dan adam ta bambanta da halittar mala'ika dan adam yana samu rayuwa ta nishadi dan adam yana samun wani lokaci da ke dan sararawa domin in ba dan mantuwa ba wallahi da ibadan mu tayi kama da ta mala'iku don haka annabi ya ce musu walakin sa'atan 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 shi tsoron Allah duk yanda kai baka iya yin sa da'iman sai dai jifa jifa in ji manzon Allah kamar a suratu Fussilat Allah tabaraka wa ta'ala yace fa in istakbaru falladhina inda rabbika
fa in istakbaru falladhina inda rabbika yasabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun
Allah yace fa in istakbaru in sun mutane sun yi girman kai ba za su bauta ma Allah ba falladhina inda rabbika to su wadancan halittu da suke wajen ubangijinka sune mala'iku suwaye suke wajen ubangiji sune mala'iku yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar bautan Allah suke ba dare ba rana wa hum la yas'amuna sannan ba gajiya ba kasala ba kosawa aikin kenan da'iman tun farkon halittar har zuwa karshe ibada suke ka'in da na'in to duk mutumin da yace zai zauna da'iman cikin tsoron Allah ba shi da wani lokacin nishadi yana zama daidai da mala'ika ka duba as-sahiha hadisi na 1948 da kuma wani hadisi na Anas hadisi na 1965 wato kenan shi mutum dole za a same shi da mantuwa amma abin da manzon Allah yake gwada ma sayyiduna Abubakar da kuma Hanzalatul Usayyidi shine shi bautan Allah tabaraka wa ta'ala bai yiwuwa a ce mutum yana cikinsa da'iman dole za a samu wani lokaci da zai dan huta wato ko da tsoron Allah ne akwai wani lokaci da za a samu kana saurarawa da in baka saurara ba za ka ji daɗin rayuwar duniyar ba gaba ɗayanta don haka sai ka dan sauraren sannan ma za ka dan yi hira da iyalinka ka ji daɗi in kana cikin tunanin lahira da sauransu wallahi baka iya kusantar iyalinka musamman a ce kana gaban annabi Muhammad a ce manzon Allah shi yake maka wa'azi har ka iya zuwa kai hira da iyalinka wallahi zai yi wuya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ma ga wutan ya kuma ga ire-iren mutanen da suka shiga wutan ya kuma siffanta wa sahabbansa yanda wuta take wani malami na yanzu sai dai ya ma bayani bisa dogaro da abin da ya karanta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana gwada mana cewa su sahabban annabi suna da tsananin tsoron munafinci saboda tsananin tsoron munafinci har ma Hanzalatul Usayyidi yana ganin mantuwa ma in musulmi yayi to ya zama munafiki kamanta wa'azi a yi maka wa'azi kai kuka an jima kamanta shi a ganinsa ba mai haka sai munafiki don haka ya yi wuk ya fita gida ya tafi wajen manzon Allah shi tambayarsa wa ina wannan hukunci anya kuwa mutumin da zai manta wa'azin nan bai zama munafiki inda manzon Allah ya ce a bai zama munafiki dama shi wa'azi ba da'iman mutum yana zama cikinsa ba akan samu mantuwa ana samun mantuwa waɗanda ba sa mantuwa ba sa gazawa wajen ibada su ne mala'iku kuma inda za ku yi rayuwa irin ta mala'iku to sai mala'ikun sun bi ku suna muku lema suna muku inuwa da fukafukansu kuma kuna ganinsu kire-kire in ka duba sahihul bukhari hadisi na 2004 hadisin Anas bin Malik ya kawo magana Abu Darda ya Allah shi kara masa yarda Abu Darda yana cikin mahaddata Qur'ani tun annabi yana da rai. Ba su da yawa waɗanda suka ɗauki Qur'ani baki ɗayansa tun manzon Allah yana da rai, cikin sahabbansa ma ba su da yawa. Abu Darda yana ciki, ya haddace Qur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba. Allah shi ƙara masa yarda. Bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk sa'ilin da ya yi sallah, idan ya yi sujjada sai ya dinga addu'a, Allahumma inni a'udhu bika minan nifaqi, ya Allah ina neman tsarin ka daga munafinci. In ya zauna ya yi addu'a kafin sallama, bayan tahiya ya yi addu'a. Wata rana wani na kusa da shi almajirinsa, sai ya ji irin wannan addu'a kullum Abu Darda ina yinta bai bari. Bayan ya gama sallan ya ce masa, ma sha'anuka wa sha'anun nifaq. Abu Darda ga ka sahabin annabi Muhammad, kana cikin waɗanda ma suka haddace Qur'ani tun manzon Allah yana da rai, ya kai kuma ina kai ina mulafinci, har ma kake neman tsarin Allah. Ka bar mu namu da ba mu ga manzon Allah ba, mu ne za a iya samun mulafinci tare da mu, amma kamar kai a ce kuma kana neman tsarin Allah, waye kare ka mulafinci? Ma sha'anuka wa sha'anun nifaqi, ina kai ina mulafinci, ku ga ai kun tsira. Kala sai ya ce, Allahumma gfir li, Allahumma gfir li, Allahumma gfir li. Abu Darda'i wai jin maganan da ya yi ma shi a ganinsa ya saba ma Allah, ba shi ya faɗi maganar ba fa, jin maganan ma yana ganin ya saba ma Allah. Ya ce, Allah ka gafarta min, Allah ka gafarta min, Allah ka gafarta min. Sai ce, kai mutum, la ta'minna al-bala, kar ka saki jiki da bala'i. Munafinci bala'i ne, akul ka saki jiki da munafinci, akul ka saki jiki kai dinnan ba za ka iya zama munafiki ba. Ya ce masa, wallahi na rantse ma da Allah, innar rajula la yuftinna fi sa'atin wahida, za ka iya ibadar shekaru masu yawa a cikin awa guda, minti ɗaya, sakon guda, sai jaraba ta sami imanin kafa yan kalibu an jinihi, mutum ya yi rita. Don haka baka da hutu, kullum addu'a za ka yi, Allah ya sa ka cika da imani. Shi yasa ka ga na duƙufa ina ta roƙon Allah, Allahumma inni a'udhu bika minan nifaq, ya Allah ina neman tsarin ka game da sharrin munafinci. Kaji wanda ya haddace Qur'ani tun manzon Allah na da rai, amma bai saki jiki da munafinci ba. To ba shi kadai ba, ka duba sahihul Bukhari kitabul iman mujallad na farko, Ibn Abi Mulaika wani tabi'i yace, adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, na yi rayuwa da sahabban manzon Allah kamar mutum 30, na riski sahabban manzon Allah mutum 30, kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi, kowanne na same shi na tuntube shi kan munafinci sai ya dinga jin tsoron ko shi ma ya zama munafiki. Sahabban manzon Allah mutum 30, kowannen su yana tsoron munafinci maransa. Sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai in ka duba as-sahiha hadisi na 1965, Anas bin Malik yace, dukkan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da suka kawo ƙara ga manzon Allah, suka ce, ya Rasulullah, muna jin tsoron fa anya kada fa mu zama munafikai saboda tsafin hadari na munafinci. Me yasa sahabbai ke tsoron munafinci? Wasu ayoyi da suke cikin suratul Kahfi, Allah ya ce, kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala,
kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala, ka ce musu, shin kuna so mu ba ku labarin waɗanda suka fi hasaran ayyuka? waɗanda suka fi taɓewa to ga amsa alladhina balla sa'yuhum fil hayatid dunya sune waɗanda aikin su ya ɓaci tun daga rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma suna tsammanin su fa suna ta kyautata aiki su ganin su suna aiki mai kyau ashe tun a duniya aikin ya ɓaci ba su sani ba Allah ya ce
ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna
ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wadannan sune wadanda suka kafirce da ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi da kuma haduwa da shi dan munafiki bai yadda akwai ranar da za a gamu da Allah ba fa habitat a'maluhum don haka ayyukansu suka baci fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna a ranar kiyama ba ma tsaida musu wani sikeli ba su da nauyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka ga mutum katu duk inda mutum ya kai da katu ya kai amma a kiyama da an kawo shi domin a kiyama da kaga katon mutum sai ka dauka ya fi kowa lada ba ma aikinsa ba shi kansa za a dauka cancat a dora a kan sikeli manzon Allah ya ce amma da an dauko fukafukin sauro aka sa a ɗaya gefen sai ya fi shi nauyi bankan fayau ya yi ta aikin a duniya ya yi tsammani aikinsa na nan alhali aikin duk ya ɓaci bai sani ba لا حول ولا قوة إلا بالله ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ونن ساكمكم سو شينيت وتر جهنم me yasa za a sa su wutar jahannama bima kafaru saboda sun ki ayoyin qur'ani wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa sun riki ayoyina da kuma manzannina abin izgil 1979 Anas bin Malik yace annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana alamar mutumin da bai zama munafiki ku ji alamar ban san ko za mu samu mutumin ba anan Man salla lillahi 40 yawman wanda yayi sallah kwana 40 a jere fi jama'atin kuma sallan nan a cikin jam'i yudriku takbiratul ula kuma yana samun kabbaran farko baya zama masbuki kutiba lahu bara'atani Allah zai rubuta wannan mutum ya kubuta daga sharrin abubuwa guda biyu na farko bara'atun minan nari wannan mutumin ya kubuta daga wuta wa bara'atun minan nifaki wannan mutumin ya kubuta daga sharrin munafinci kaka sara kaka sallah kwana 40 a jere a jam'i kana samun kabbaran limamai ina ga su ne da limamai da kuma ladani shi yasa babu abin da yafi limanci da ladanci falala wallahi domin komai girmanka a ranar tashin kiyama dole a fara kiran liman sannan a ce ina ma mun ku zo bayan sa kai sallah kwana 40 a jere a cikin jam'i kana samun kabbaran farko to akwai sharuɗa guda uku na farko man salla lillahi wanda yayi sallah don Allah sallar ma tukuna sai an dube ta kai don Allah ko don riya ka san hukuncin ta tayiwu an yi daidai to sannan sharadi na biyu kai sallar a jam'i sharadi na uku ka samu kabbaran farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi alkawarin abu biyu ba ka ba shiga wuta ba ka ba munafinci to wanda ko bai iya haka akwai aya tambaya akan sa don haka in ka duba bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa majmu'u fatawa ga shawahidul haq shafi na 59 kama duba tafsirin Ibn Kasir ayar da take cikin Ala Imran aya ta 167 da kuma tafsirin Al-Bahr Al-Muhit na Abu Hayyan Allah ya ji kansu da rahama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace kana sahabatu was-salaf da sahabbai suka duba irin wannan nau'i na munafinci din nau'in munafinci da ake kiransa an-nifaqul amali sannan salaful umma salafus salih magabatan kwarai tabi'ai da malaman farko suka duba irin hadarin wannan nau'i na munafinci sai suka ce kai innahu yakunu fil abdi imanu wa nifaqun duk mutum in ka same shi baka raba shi da imani matukar musulmi ne kuma koda da imanin za a samu akwai munafinci wanda ya tsira daga wannan mutum daddaya ne tayi ka cewa banda malamai ko malamai ai bai kamata a ce ana samu munafikai cikin su ba saboda su suka yi kowa sanin Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wallahi ana samu munafinci da imani suna haduwa a zuciyar bawa dan irin wannan nau'i na munafincin nau'i wato nau'i ne na sabon Allah bai sa ka kafurta ba kana nan musulmi amma kana da irbishin munafinci a jikinka kuma bai kore wannan imani daga zuciyarka ba in kace babu malamai to ka koma silsilatu sahiha hadisi na 750 sahihul jami'i hadisi na 2203 Uqbah bin Amir da Ismat bin Malik sahaban annabi Muhammad suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aktharu munafiqi ummati qurra'uha in ka duba munafikan al'umma na wadanda suka fi yawa ma malamai ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani irin munafinci ake nufi munafinci na sashin aiki shi yasa nace muku wadancan ayoyi na suratul baqara baka iya gane su dole sai ka bambanta munafinci iri biyu in baka san bambanci ba sai ka dauko waccan aya ka buga wa malami na'uzu bika allahumma minan nifaqi allah ka tsare mu aktharu munafiqi ummati qurra'uha kuma wallahi hadisi ingantacce mafi yawan munafikan al'umma ta malamai ne la hawla wala quwwata illa billah Allah ka kare mu ka duba sahihu targhib hadisi na 132 sahihu al-jami'i hadisi na 239 sayyiduna umar halifar manzon Allah ga imran bin al-husayn suka ruwaito hadisin annabi yana cewa إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان أبند نفجن تورنسا كالأومة تباينا بالدنيا انجي منظم الله أبند نفجن تورنسا كالأومة تباينا بالدنيا شيني منافقي كم مالمي غنم مغنى malami gwanin magana na fi tsoron hadarinsa ga al'umma ta fiye da kowa kuma kashi hadisi ingantacce in ka duba sahihul mawarid hadisi na 77 da at-taliqur ragib mujallal na farko shafi na 78 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna akhwafa ma akhafu alaikum jidala munafiqin alimul lisan abinda na fi jin tsoronsa gare ku bayan na bar duniya ku al'ummata shine rigimar malami kuma malamin gashi munafiki gwanin magana in ya tashi rigima to ina ji muku tsoro ba kwa ganin malami in ya lalace sai ya zama bala'i ma kasa ba yadda za a yi ya tafi shi kadai sai ya gungura da wasu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na fi jin tsoron hadarin munafikin malami ga al'umma ta fiye da komai. Yawa shikenan malaman ma su suka yi bukatan addu'a ko? Ba ayar da muka karanta jiya. Ta yi hukun manta suratul munafiquna wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum.
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ
baka gane munafiki ta wajen magana ko ta wajen siffarsa. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza ra'aytahum in ka gansu tu'jibuka ajsamuhum jikinsu ya baka sha'aw wa in yaqulu tasma' liqawlihim in sun yi magana ka kasa kunne ka ji magana. Karanta da Allah gaskiya ne tsakani da Allah, alhali yaudaraka suke makoman ku wuta duka, kuma in ka bi su baka da wani uzuri wajen Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Me yasa manzon Allah yake gargadin mu game da munafikin malami gwanin magana? Shine mutumin da ke fadin abin da ya saba aikin sa, zai fada ma magana zuciyarsa daban take. Idan malami ya zame munafiki yana da babban hadari. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani. Lima taquluna ma la taf'aluna, don me kuke fadin abinda ba ku aikatawa? Don me kuke fadan abinda ba ku yin sa? Wannan magana da malamai yake. Kabura maqatan indallah, kyamar da Allah yake ma irin wannan siffa, kyamar tai girma. An taqulu ma la taf'aluna, a ce kuna fadin abinda ba ku aikatawa, kyamar tai girma. Allah ya kyamaci malamin da zai fada wa mutane magana bai aikata shi. Ka duba sahihu targhib hadisi na 125. Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace marartu lailata usriya bi, ranan da aka tafi da ni sama, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tafaddal, akwai sanarwa, saurara. A cikin sahihu targhib hadisi na 125 hadisin Anas bin Malik, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marartu lailata usriya bi aqwamin, a daren da Allah ya kai ni saman bakwai, daren da manzon Allah ya isra'i ya ce na wuce wasu mutane a wuta, wato daren da manzon Allah ya isra'i an kai shi wuta, an kai shi aljanna, ya ga wuta ya ga aljanna, kuma ya ga siffar mutane da ake musu azaba a wuta. Yace to da aka tafi da ni wuta, sai na ga wasu mutane tuqrabu shifahuhum bimaqarib min nar, akwai wani almakashi a wuta, sai aka dauko ina kallo, sai aka kama leɓin mutanen ana gutsurewa. Sun ce kultu man ha'ulai, su waye kuma ya Jibrilu? Kala, sai ya ce khutaba'u ummatika, su ne masu huduban nan cikin al'umarka. Allazina yaquluna ma la yaf'aluna, waɗanda in sun tashi car-car-car su yi ta huduba amma ba su aikata abin da suke faɗa. Azabar da za a yi musu kenan a cikin wutar jahannama. La haula wala quwwata illa billah. Don haka hadisin Zaid bin Arkam yana cikin littafin Muslim da kuma littafin Imam Tirmidhi da littafin Imam Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu, annabi yana da wata addu'a da yake yi, yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba ومن دعوة الله يستجاب لها. يا الله إنا نمن تسرين كدغ شر إلمين دباش دا أمفاني. الله كتسرين دغ شر إلمين دباش دا أمفاني. Allah ka tsare ni daga sharrin zuciya wadda babu tawali'u a cikinta, kuma ka tsare ni daga sharrin rai wanda baya koshi bai wadatuwa. Ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga sharrin addu'an da ba a karɓanta. Wannan yana cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk mai neman ilimi kana addu'a Allah ya baka ilimi, to wajibi ne kai addu'a Allah ya nufe ka da aiki da ilimi. In kunta la ta'lam fa zaka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. In kana jahili to masifa ta same ka, to in ka zama malami fa masifa ta karu. In ji malamai, da kana jahili to kana cikin bala'i, yanzu da ka zama malami fa bala'in ya zama dobul, ya ninku. Don haka in kana addu'a Allah ka bani ilimi, to kuma kai addu'a Allah ka sa in yi aiki da ilimin, ka raba ni da ilimin da ba shi da amfani. Don haka duk malamin da ya ruɗi kansa ilimi, shi kadai ya ishe shi tafi aljanna, wannan malami yana cikin kasada. Don haka Allah ya kira mu baki ɗaya, ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya.
Ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur.
Inna ash-shaytana
lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Allah tabaaraka wa ta'ala da ya tashi kira bai ware jahilai ba, wanda malamai yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna wa'adallahi haqqun, alƙawarin Allah gaskiya ne, kiyama tana zuwa. Fala taghurrannakum alhayatud dunya, kada ku yarda rayuwar duniya ta ruɗe ku. Wala yaghurrannakum billahi algharur, kada ku yarda mai ruɗu shine shaytan ya ruɗe ku. Inna ash-shaytana lakum aduwwun, lalle shaytan makiyi ne gare ku. Fattakhizuhu aduwwa, ku rike shi a matsayin maki, shaytan makiyi ne gare ku, ku rike shi a matsayin maki. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, da'iman kiran ƴan kungiyansa yake yi dan duka a tabbata a cikin wuta, da shi da su su tafi wuta, bai so ya tafi wuta shi kadai, yana ta kira ya samu ƴan kungiyansa waɗanda za su tafi wuta tare. Allah ka tsare mu. Hatta mata ana samun munafikai cikinsu. Ka duba adabul zafaf, hadisi shafi na 16-19, hadisi na 633, ko kuma silsilatu sahiha hadisi na 1849 da hadisi na 1850. Amr ibn al-As yace wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shab, muna wani kwari. Da muka iso wannan kwari, izqala, sai yace unzuru hal tarawna shay'an, ku duba wannan kwari, shin za ku ga wani abu? Kowa sai ya daga ido. Kulna nara girbana ya rasulullah, mun ga hankaki a cikin wannan kwarin, ga hankaki da yawa. Fiha gurabun a'sam, daga cikinsu akwai wani hankaka da Larabawa suke kiransa a'sam. Shi wannan hankaka bakinsa ja ne, kafafunsa ja, amma sauran jikinsa bakake bakikirin. Kun ga hankaki cikinsu akwai wannan hankaka a'sam. Sai manzon Allah ya ce, to ku saurari magana da zan muku. Khairu nisa'ikum, mafi alheri matanku, alwadud, su ne masu nuna soyayya gare ku. Matar da ba ta nuna soyayya babu alheri tare da ita. Masu nuna soyayya gare ku, alwadud, masu haifan muku ƴaƴa, almuwatiya, almuwasiya, masu ba ku haɗin kai, masu taimaka muku in ma kun shiga hali na bukata. Waɗannan su ne mata masu alheri, izzattaqina Allah, matuƙar suna tsoron Allah. inda suna kiyaye dokokin Allah to su suka yi alheri cikin mata. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sharru nisaikum, daga cikin matan ku waɗanda suka fi sharri sune almutabarrijati, masu yawan fita, almutakhayyilati, masu tahiyyar takama. Kun ga biyun nan, wa hunnal munafiqatu, sune munafikai. La yadkhulna aljannata minhunna, daga cikinsu in ka tattara mata masu yawan fita masu takama ana kwambo, waɗanda za su shiga aljanna cikinsu kawai manzon Allah ya ce illa mislu hazal gurabi, sai dai kamar yawan waɗannan hankaki ɗin a asam. Kuma a duniya ba a samun hankaka a asam sai irin ƙasashen can, kaɗan ne cikin hankaki. Manzon Allah ya ce to kaɗan ne za su tafi aljanna cikin matan da ke yawan fita, almutabarrijati almutakhayyilati. Kun ga shi yadda ake samun munafikai cikin maza akwai su cikin mata, don haka ko cikin suratu tauba kira da Allah ya yi haɗa mu yayi da ya tashi bayanin muminai ya ce almu'minuna wal mu'minuna wal mu'minati, da ya tashi magana akan munafikai nan ma sai ya gama su ya ce almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd,
almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun,
wal munafiquna wal munafiqatu babu son kai, munafikai maza da ma mata duka. Allah ya ce babuhum min ba, sashin su halin su iri daya. Zaka samu munafiki namiji ko mace da'iman ya'muruna bil munkar, suna umurtan ayi abu mara kyau, wa yanhauna 'anil ma'ruf, sai su hana ayi abu mai kyau. Yanzu ka duba ka sanna da yawa ana samun mata musulmai waɗanda ke fitowa ga dangadan suna faɗa da shari'ar musulunci, sun yi ƙungiya, mata musulmai ke faɗa da shari'ar musulunci, wallahi akwai su manyan mata da yawa a ƙasar nan. A asubu su yadda ba ai akwai zalunci a ce za a jefa wata mata to shi namijin fa ya ba za a jefe shi ba, to ina ruwanki? Allah shi ya hukunci ya ce a jefe ta. To kuma da ya taho ta wani sashin da yake su ma akwai riba, akwai wani mutum wani mutsiyaci ban san a wace jiha ba ne ya yanke kafan matansa, ko jihar Yobe ne a Bauchi ko da suka ce wato su yanzu za su kai kara ne a kotun musulunci sai an kwatan mata haƙƙi, da yake wannan ya shafe su bari su kai kara kotun musulunci, wanda ko bai shahe su ba wannan ba su yarda da irin wannan hukuncin. Ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, mata ke fitowa suna da'awar a fita, mata su fita ayi cuɗanya da su, nasullaha fa nasiyahu, sun manta Allah. Kada mu manta hadisin da ke cikin littafin Bukhari da Muslim, hadisi na 2554 Bukhari kenan, cikin Muslim hadisi na 1829 Abdullahi dan Umar. Muna karantawa makarantunmu duk, manzon Allah yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowannen ku mai kiwo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo a ranar tashin kiyama. Annabi yace fal amiru allazi 'ala an-nasi, shugaba da ke kan mutane, fa huwa ra'in, mai kiwo ne, wa huwa mas'ulun anhu, a ranar kiyama Allah zai tambayi sarakuna, ya tambayi masu unguwanni, ya tambayi ciyamomi, ya tambayi gwamnoni game da abin da ya basu kiwo. Duk wanda ya rike shugabanci Allah ya bashi kiwo, kuma a kiyama sai Allah ya masa tambaya kwabo da ya shiga hannunsa da kuma halin da talakawa suke ciki. Annabi ya ce warrajulu ra'in ala ahli baitihi, shi ma namiji, duk inda ka ga namiji to mai kiwo ne ga iyalin gidansa, wa huwa mas'ulun anhu, kuma zai tafi aljanna ba sai an masa tambaya game da matansa da 'ya'yansa. sai manzon Allah ya ce wal mar'atu ita ma mace ra'iyatun ala baiti ba'aliha mai kiwon gidan mijinta ne wa waladihi da ƴaƴansa wa hiya mas'ulatun anhum kuma ita za a tambaye ta game da su manzon Allah ya ce wal abdu ra'in ala mali sayyidihi bawa ma mai kiwon dukiyar mai gidansa ne wa huwa mas'ulun anhu kuma a kiyama shi ma za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo sai annabi ya ce ala ku sani fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku mai kiwo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo ashe kenan kun gani kowa da irin haƙƙinsa ko namiji za a tambaye shi iyalinsa mace za a tambaye ta gidan mijinta da kuma ƴaƴanta ta ce a ya kamata mu fita daga gidan mu je mu taimaka wa miji wajen ciyar da gida to shi miji za a tambaye shi a lahira ka ciyar da matanka ka bata magani lokacin da ta samu rashin lafiya ka bata makwanci mai kyau ka dinka mata sutura da kake cin tsire a unguwa kana kawo mata duk za a tambaye shi sai da ce a to bari in je in taimake shi sai ita ma ta fita aiki tana samun albashi tana taimakon miji to ita kuma nata haƙƙin wake taimakonta wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'aliha inji manzon Allah mace mai kiwon gidan mijinta ne wa waladihi da ƴaƴansa tarbiyyan ƴaƴa na hannun uwa a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tafi aka ɗauko wata arniya nani aka nana ta a gidan ki kula min da ƴaƴa abin tausayi mace da jinjiri jinjirin nan bai kai yaye ba za ta fita ta tafi aiki ta bashi sai ta dawo aiki don ita abin kunya ne ma ta goye ɗan ta tafi ofis da shi to ko don wannan bai isa mu yi tunani ba duk mutumin da ya bar tafarki na annabi Muhammad to wallahi ya taɓe kuma duk ƙaunarmu da rayuwa na Bature na tabbata in ka bincika a tarihi za ka samu ba a taɓa samun mata daga cikin matar manzon Allah da ta tafi aikin ofis ba matan sahabbai ba su fita ba ko sun fita matan tabi'ai ba su fita ba in kaga mutum yana kumfar baki yayi mu ya kamata a bada yanci to ka tabbata yana kokarin koyi da suwaye ahlul kitabi shine kawai zai kai duk inda ka kewaya in yi ta kewayawa ka ce ba shi duk inda tsuntsu ya kai ga shawagi zai dawo kan bishiya in ya sauka sai ka ce to shin matan annabi sun yi na sahabbai sun yi na tabi'ai sun yi daga ina aka samu zai ce daga turai su matan annabi dai ku ji abin da Allah ya gaya musu wa qarna fi buyutikunna
wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
wannan magana ce da Allah yayi da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun niswa ba matar da ta fita manzon Allah Allah ya ce wa matan manzon Allah wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku wa qarna kusan ma'anan qarna ku tambayi malaman lugha kalma ce daga istiqrar tabbata ba motsi ba a ce ma ku zauna a gida ba da Allah ya ce wa ijlisna ku zauna to ba wuya za a dan tashi ko sai Allah ya dauko kalmar qarna ba kalman da tafi wannan ƙarfi wallahi a wannan fanni domin idan aka ce wa ƙarna to ba a son motsi ma wa ƙarna fi buyutikunna ku tabbata a gidajenku ana gaya wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula akul kuna yawan fita irin fitan jahiliyyan farko kafin zuwan manzon Allah wa aqimna as-salata ku rika tsaye da sallah a gidajen ku wa atina az-zakata ku rika bada zakka wa atina Allah wa rasulahu ku bi ayar qur'ani ku bi sunnar manzon Allah Allah bai cuce ku ba sai Allah ya bayyana hikimar haka an ce kar ku fita inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa Allah yana so ya kawar muku da wata kazanta ne ahlal baiti ya kuma tan gidan annabi Muhammad wa yutahhirakum tatahhirakum Allah yana so ya tsarkake ku ne iyakan tsarkakewa shi yasa yace kar ku fita yace kar ku fita sai da ya bayyana mana illa ga malaman usuli ya ce wa karna fi buyutikum da ya gama sai ya ce innama dalilin da ya sa muka ce kar ku fita yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa Allah yana so ya kawar muku da wata kazanta ne kazanta ahlal baiti ya ku matan babban gida wa yutahhirakum tatahira Allah yana so ya tsarkake ku ne iyakan tsarkakewa sai wani malami ya ce to ai wannan matan annabi ne to shikenan matan annabi yanzu ku kuna son kazantan kenan ko kuna ji labarin abin da ya auku a Amurka ma za mu manta ba Clinton ana ganin shine shugaban da yafi karfi a duniya shugaban Amurka an dauki sama da shekara ana fafatawa magana ta je gaban ƴan majalisa wai an same shi da lalata da sakatariyarsa to idan Clinton bai kubuta ba kai zaka kubuta shugaban demokradiya sakatariya kuma wannan wallahi abin takeici ne musulman mu akasari muna jin wa'azi mun ki aiki da shi muna nan da sakatarori mata la haula wala quwwata illa billah malam mu ji tsoron gamuwar mu da Allah inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatahira kaduba al-bahr al-muhit mujallad nabako shafi na 226 Abu Hayyan yace amarahunna ta'ala bi mulazamati buyutihinna wannan malamin ya dade da mutuwa za a kirga kakanninka kamar mutum 20 kafin a cin masa yace Allah ya umurce su ne matan annabi su zauna a gida fanahahunna an tabarruji ya hana su yawan fita wa a'lama ta'ala kuma sai Allah ya sanar da cewa innahu fi'ilul jahiliyyati al-ula yawan fita din nan aiki ne na jahiliyyar farko bari in baku wani misali da za ku gane kafin in baku misali na ya kamata in bayyana muku akwai abubuwan da aka bawa mace daman ta fita yin su misali mace an bata dama ta je karatu mace an bata dama ta halarci wajen wa'azi matukar an tsara shi da kyau wannan duk bai saba ma sunnar manzon Allah ba duba sahihul bukhari hadisi masu dimbin yawa muna magana akan mace da ta fita neman abinci aiki sana'a wannan ba nata bane namiji ne ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam maza ke nemowa ba ke ba ba ruwanki ke dai ki kashe ki kwanta komai sai an miki tuwo gashi ruwa gashi ko ba ni da lafiya a je asibiti duk abin da kike so ita mace har ta mutu ba ta rabuwa da wani siffa na kasancewa karkashin mai kulawa in ba mijinta to akwai waliyi inda miji to shi zai dauki nauyin ku duba hadisai waɗanda suka tabbata ingantattu misalin da zan baku hadisin da ke cikin Irwa'ul Galil hadisi na 1129 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi hadha in kai sallah a masallaci na dinnan na Madina afdalu min alf salatin fi ma siwahu sallar ka tafi wata salla da duk akai a wani masallaci sau 1000 illa al-masjid al-haram sai dai masallacin makka salatun fil masjidil haram salla a masallacin makka afdalu min mi'ati salatin fi ma siwahu yafi sallar da aka yi a wani guri wanda ba masallacin makka din ba sau 100 to kaman kuma wani hadisi dake cikin irwaul galil hadisi na 1130 abu dardai yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu fil masjidil haram bi mi'ati alf salatin in mutum yayi sallah a makka ladansa yafi yayi sallah a wani masallaci sau 100 wa salatu fi masjidi in mutum yayi sallah a masallaci na madina bi alf salatin ladansa yafi yayi sallah a wani masallaci sau 1000 wa salatu fi baitil maqdis sallah a masallacin qudus bi 500 salatin shi kuma ladansa yana fi mutum yayi sallah a wani masallaci sau 500 kun gani sallah a Qudus 500 sallah a masallacin Madina sau 1000 sallah a masallacin Makka sallah daya ladanta yafi kai sallah a garin Yola sau 100 mutumin da yake zuwa Makka yana da wadata wannan ya tabe sai asara idan mutum yayi sallar jam'i a Makka sallar isha kadai ko sallar asuba ko azhur ko la'asar ko maghrib to idan kana nan Yola kafin ka samu ladan sallar sa daya tat sai ka shekara 54 da wata 9 da kwana 20 kana sallah sallah daya tat in mutun yayi a Makka kafin ka samu ladan sa sai ka shekara 54 da wata 9 da kwana 20 to waye sani ma ko zaka mutu kafin nan kuma waye sani ma ko sallolin ba za ka yi daidai ba kai daidai karbabbu kafin ka samu ladan mutumin da ya salla a Makka a harami sai ka shekara 54 da wata 9 da kwana 20 to amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata wato wata mace ce tace ya rasulullah yamna'una azwajuna mazan mu sun hana mu an nusalli ma'aka mu zo masallacin ka mu yi sallah wa nuhibbu salata ma'aka muna son mu yi sallah tare da kai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya hadi a wata riwaya ta Abdullah dan Umar dake cikin sahihul jami'i hadisi na 7458 da sahih sunan abi daud hadisi na 576 ga irwaul galil hadisi na 515 manzon Allah yace la tamna'u nisa'akumul masajid kar ku hana matan ku zuwa masallatai kun ga annabi bai hana mata su je masallaci ba sai yace wa buyutuhunna khairul lakunna amma sallah da za su yi a gidajen su ladan yahi zuwa masallaci ina so ku lura babu sallar da za ka yi a duk garin duniyan nan ka samu lada irin sallar da aka yi masallacin manzon Allah sai wanda aka yi a masallacin Makka amma ko waɗancan masallatan in mace ta tsaya a ɗakinta ta yi sallah ladan da za ta samu ya fi wancan ku lura da kyau mace ta tsaya a ɗakin aurenta ta yi sallah ɗaya tak kana nan jimeta ka je masallaci ka samu jam'i ladan sallanta ya dara naka sau 1000 inda za ta yi sallah a gida kai ka je masallacin manzon Allah ka yi sallah ladan ka 1000 to duk da haka kuma ta dara ka inda za ta tsaya ta yi sallah a gida kai ka tafi masallacin Makka ka yi sallah duk da haka ladan ta yafi naka amma da shike sun matsa sai manzon Allah yace la tamna'u nisa'akumul masajid kar dai ku hana su zuwa amma fa ni ina gani su tsaya su yi a gidan yafi musu ma su fita fa su je masallacin ku lura da kyau to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hana mace zuwa masallaci a fifita ibadanta a cikin gida yaushe manzon Allah zai ba wa mace dama ta fita kasuwa ta je aiki anya wannan ya dace da sunnar annabi Muhammad to kada mu rudi kawunan mu bari in baku wata fatawa da aka yi Al-Usaymin cikin manyan malaman duniya, malaman Saudiya, Allah ya ji kansa. Wannan littafin na fatawa ulama'il baladil haram, fatawa ne da manyan malaman Saudiya aka aika musu tambaya sai suka ba da amsa. Hijabul khadima, bi ma'ana an yi tambayoyi da dama a cikin littafin. Yana cewa an aiko masa tambaya, shin mace ma hukumu man yaqulu inna ikhtilatal mar'ati ma'ar rijal fi majalil amal, aka ce ga ta malam ina hukuncin mace ta je tana tudanya da maza a wajen aiki na gwamnati ko aiki na albashi, la basa bihi, babu laifi da shi. Wa hujjatuhu fi zalika, malamin yace shi hujjar sa annahu laysa fi zalika khulwa, ai ba a kebe da matan ba, da kaman sakatare ne zai iya kebewa da mace. Wa narju dalila, jazakumullahu khairan. To mu muna fatan a bamu amsan kan wannan tambaya. Wani ne fa ya aika tambayan nan Saudiya ga babban malamin Saudiya, sai yace na kulu. To amsar mu ita ce inna ikhtilafan nisa'i birrijal, cudanyar maza da mata fi majalil a'mali, a wajen ayyuka, fitnatun azimatun, babbar fitina ce. Wala ya'rifuha illa man sami'a 'an shu'ubi allati takhtalitu rijaluha, ba wanda zai san fitina ne sai ya tambayi wanda ya san sharrin mu'amala tsakanin maza da mata, shi zai baka labari. Duk wanda ya yi aiki da mace zai baka labari. Maza ya hasulu min alfitan, wani irin fitina ne ke samuwa? Walihaza kala nabiyu, don haka ma annabi ya faɗa ya ce kai ko masallaci in mace ta zo, khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha, masallaci an yadda mace ta zo amma sahun ƙarshe shi aka fi so gare ta, in ta zo sahun farko ma tana cikin sharri, masallaci ba ma wurin aiki ba. Sai ce ma'a annahum mujtami'una fi ibadatin wahida, gashi fa sun zo ibada ne, mata sun zo ibada a masallaci, maza sun zo wahiyar salat. Amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kwadayi, farjiban nabi fi ibtiadil mar'ati anir rajuli, yayi kwadayin mace ta keɓanta daga namiji. Ko kun taba jin hadisi da aka ce manzon Allah yayi sahu ɗaya da mace, har masallacin manzon Allah yace to mata su san suna baya. Wada ala akhirar sufufi lin nisa'i huwa alkhair, ya saka sahun mata shi yafi alheri ya zama suna baya. Wa hadha huwa dalilul ladhi yadullu ala anna ad-din al-islami yuhabbidu ibtida an-nisa' an-rijal, wannan yana gwada maka cewa addinin musulunci yana kokarin ya karfafa mata su kaurace wa maza, maza su nisanci mata, kada a yarda. Fatawa na Al-Usaymin, Allah ya ji kansa, ya ma rasu babban malamin Saudiya, idan wa'azina ka ki ɗauka to kaka za ka yi da wannan malami. Yana cikin manyan malaman Saudiya wanda duniyar musulunci ta yarda da su. Fatawa in ta gagara a wata ƙasa sai a aika musu. Ga wannan littafi, fatawa wa bayanatun muhimma, shi ma dai na hay'atul kibaril ulama wal lajnati da'ima lil buhusil ilmiya wal ifta, musamman hukumar Saudiya ta kafa wani kwamiti na bincike da na ilimi da bincike, musamman akwai kwamitin binciken fatawa na Rabidatul Alam. To wannan kwamiti ya kunshi malamai manya, aka tsamo malamai manya na duniya aka sa su, wanda cikinsu akwai Sheikh marigayi Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa. Amma tun da ya mutu ba a sa wani daga Najeriya ba. Manyan malamai aka ciro aka sa, da aka yi taron Beijing 1995 September 4th zuwa 15, nan sai aka haiko tambaya. Kun san Turawa suna da wata hikima ta siyasa, an zo ka san mu an ce demokuraɗiyya ita ce tsarin mulkin da ya fi kyau, saboda ita ce ke ba wa talaka dama ya zaɓi wanda yake so, kuma a yi masa abin da yake so. Kaga ai babu laifi. To idan mu musulmai muka zaɓi shugabanninmu a ƙarƙashin demokuraɗiyya, yayi. To idan muka ce muna son shari'ar musulunci, yayi a ƙa'idan demokuraɗiyya, babu ko shakka. To amma sai suka ƙago wasu hikimomi, sai aka ce akwai majalisa ta tsara dokoki na 'yancin ɗan adam, sai aka kafa ta daban wannan ya sha, ya wa, ya ke banta bai shafi ma demokradiya ba. Ku kasan ku an ce ku yi demokradiya, kuna da yanci ku zabi shugabannin da kuke so, su yi muku abin da kuke so. To amma can sai aka kafa wani majalisa wai wanda zai kula da yancin dan adam, sai aka samo manya-manyan kasashe aka sa a ciki, kuma cikin manyan kasashen nan sai aka ce akwai waɗanda suke da kujeran dindindin, masu kujeran dindindin a cikinsu ɗin kuma gaba ɗayan su ba musulmi. To saboda haka sai aka zauna aka ce hukuncin kisa ga mutum mu ya saba da yancin dan adam an soke. Kaga kenan a ƙasar ku gashi an zo an muku bogi, an ce demokradiya shine tsarin mulki da ya dacewa. Ku rike shi hannu biyu, ku zaɓi wanda kuke so, a yi muku abin da kuke so. In kuka ce muna son shari'ar musulunci, ya ce to ai da saura, menene wancan majalisa na koli ya faɗa game da shari'ar musulunci? Kun ga rufa-rufa ko yaudara irin ta Banu Isra'ila. To irin wannan ne aka tsara, kuma to su ma mata an kafa musu nasu majalisa na haɗin kan mata na duniya, saboda mata ana take musu haƙƙi. Kun san abin da ake hari? Shari'ar musulunci. Ana dai so a fito da mace daga ɗakin mijinta ta fita tana cuɗanya da sauran mata da kuma maza, yanda matan arna suke yi. Don haka aka tsara wannan, shine aka aiko tambaya daga littafin Saudiya wannan majalisa. To ga irin taron da aka yi a Beijing, taron da aka yi a Beijing an ce mata ana take musu ƴanci. Wato littafi aka shirya, wannan littafin na taron Beijing yana kunshe da shafi 177. Don Allah ka kai tunanin littafi ɗaya an yi micin ne, aka tsara dokoki har kaman guda 177 kawai akan ƴancin mace. Kana tsammani akwai wani fanni na karantarwa musulunci da aka rage? A cikin littafin aka ce ya kamata a bi kasashen duniya a koyar da su ilimi na sex education, a karantar da mata da maza matasa ya yi kamata ilimin jima'i, ga yadda mace ke sha'awa, ga yadda namiji ke sha'awa. Yanzu sha-sha-sha su shugabannin da suka shirya wannan suke so a bi kasashen duniya ana karantar da ilimin jima'i. Don girman Allah ku saurara, ilimin jima'i. To shi ubansa waye koya mar ilimin jima'i kafin a haife shi? Yanzu har sai an koya mana ilimin jima'i? Ka duba sharri irin na Yahudu. Wai ya kamata a bi kasashen duniya a koyar da matasa a makarantu, kuma wallahi dokan nan ta iso Najeriya. Ina gaya muku gaskiya, ta iso Najeriya, kuma ta iso arewacin Najeriya. Makarantu da dama yanzu an shigar da sex education a cikin natsuwa. Mun zaɓi shugabanni sun tafi sun yi gum. Kana matsayin director na ilimi ko minister na ilimi ko commissioner ilimi, a ce ka ba da dama a karantar da sex education, wani gudunmawa kake ba wa addininka? Kun ga sharrin waɗannan. Sannan na biyu, su suna ganin mamace ana take mata haƙƙi, ya kamata mace ta rika fita tana aiki tana samun kuɗi. Wannan an sa doka wajibi ne. Shine aka aiko tambayar, shine yake faɗa ad-da'watu ila ilga'i ayyi qawanin tumayyizu bainar rajuli wal mar'ati ala asasid din. Wannan fatawa ce ta Abdulaziz bin Baz, Allah ya ji kansa, shine babban malamin Saudiya, shi ma ya rasu. Yace wannan mitin da duk aka yi a Beijing, kokari kawai ake yi a haddasa fitina a raba musulmi da aqidarsa, ai fada da karantarwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A samu ce ta bar zaman gida ta fita, an ce ma mata biyu uku duk haramun ne, sannan a je a koyar da ilimin jima'i.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta, cibiyar yaɗa addinin musulunci na Darul Islam, wanda ke shago mai namba Aisha 6, Low Shaping Complex, Daura da Randa Bawon Nawunti, Kasuwar Runti, Bauchi, Bauchi State, Najeriya, ita ta shirya muku wannan MP3, kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi. Ga namban wayarmu ga masu bukata, neman mu a kan namban waya cikin Hausa 0806 603 2275. gashi a cikin harshen turanci 0:00 60:30 22:75. Assalamu alaikum warahmatullahi.